Rabuna ya na mai bani gari ga dinkalanka ina ba ki mawaka kai wani mai kiti ne fadan ku an gari ba ya kiti balai a kankai
har sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan yancin yan jarida da yancin fadin albarkacin baki wakilin murya Amurka ya tattauna mana da ƙwararrun yan jarida a zauren tattaunawa ga Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja a tattaunawar su da bakin yan jarida
Masauraro barkanku da wannan lokaci inda zamu zanta cikin wannan zauri ina tare da Ibrahim Babu Suleiman wanda ƙwararre ne ko sananne ne zance a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo sai kuma Salim Sani Shehu wanda ɗalibi ne wanda ya samu ƙwarewar aikin jarida a gidan radio da talabijin na Jigawa Ibrahim Babu Suleiman ina fara da kai a ƙarƙashin demokradiyyar nan da muke ciki shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku
mun samu gagarumar nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda hakoki na kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito Najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara 70 ma zaka same shi yana faman lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana daura labari sai dai a kwanakin baya an samu wani dan matsala wanda majalisa ta tattauna yadda za a dakatar da fadin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi Facebook, Twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar Turkiya zaka ga cewa harkar kafa yana gizo ta taimake ta gurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe zaka ga shugaban kojejiyar nan yayi magana kan cewa an soke Facebook, Twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gidan Najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare da ita shugaban kasa Muhammadu Buhari kafafar sadarwa ta yanar gizo tana daya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumar nasara wurin nasararsa a kaiwa ga gashi na dorewar sa a kan mulki ta a shugaban Najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida suke ba da labari akwai kuma inda suke shiga rigunan yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba
mu da mu ji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida Salim me zaka ce lokacin da ka shiga ƙwarewar aiki a gidan radio da talabijin na Jigawa me ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikin su
wato alhamdulillah abinda na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda shi jajirtacce ne zai walau namiji ko mace duba da yanda suke samun wahalhalu da yanda suke nemo labaran da yanda suke gyara su da yanda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka dauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan kankani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da 8 ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti 30 ba amma awa 8 ba ta iya hadawa a gama wannan labaran cikin wannan lokacin saboda wahalalun su da yanda ake samu matsala kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutun ya jajirce
ya ake kun dauki labarin ko dai kun bari sai wani sai a gaba kuka dauke shi
an sa labarin amma an sashi ne lokacin da kowa ya jijiki a lokacin da ake sashi din
Ibrahim Babu ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki su waye
zaka samu yan amori haka kawai mutum ya ji ya sai wayarsa Android ya zo ya sa data kawai ya zo ya samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafi Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai sai ko sai su dauki labari misali sai su ce Nasiru Adamu El-Hikaya ya ce kaza kuma a shafi na BOA to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan Facebook ba yana karanta wannan labari zai dauka kan cewa lalle haka ne Nasiru ne ya fadi amma ko ba haka din bane wanda duk wayannan kafafan da suka yi fice akwai dan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama dan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama dan jarida
Salim yanzu ya kike gani da kai wannan aiki kaji kana sha'awar aikin ne da yake da wata kila ka dauka aiki ne mai sauki ka zo ka samu wani aiki ne wanda sai an dage ake yin sa kana sha'awar yanzu ka zama dan jarida?
Alhamdulillah, ina sha'awa in zama dan jarida. Har in fuma wanda yake mun tambaya yanzu, to Malam Nasir Adamu Alhika, saboda yanda naga abun da kuma yanda yake da kuma yanda zaka samu kwarewa akan harkokin abun, ina addu'ar in Allah madaukakin sarki ya bani dama zan yi kokari in ga ko da wannan karatun na gama, a karatu na gaba in samu fada bangaren darijan ne, ko da zan su dawo farko ko kuma in dawo a mataki na farko na fara aikin ko kuma karatun jarida.
Ibrahim Baba, kwanaki ko in ce yan watannin baya akwai wani kuduri da aka kawo gaban majalisar dattawa da ke neman jagorantar waɗannan ko tantance irin labarun da ake yadawa ta yanar gizo, sai kuma kuka ce san ba ku yadda da wannan kudurin ba, har daga baya dai majalisar ta yi watsi da shi. Me yasa kuka ɗauki wannan matakin?
Abin da ya faru shine ana so a sa takunkumi ga hana rubutu ko kuma ga hana labarin da zai shafi hakan yanar gizo, wanda wannan in ka duba ba zai yiwu ba kuma ba zai bada fa'ida ba, domin ita gwamnati tun kasa ta ba da dama ko fadin cewa kowa yana da yancin fadin albarkacin bakin sa, wannan kuma wannan shine adalci kuma shine daidai. To haka kurin kuma
wani lokacin ana ga kuna wuce gona da iri, kaga mutun ya sa hoton dan siyasa ya soke shi da jan fenti ko ya juye kansa yayi sam kasa, ko wasu abubuwa irin waɗannan, ko wani ya rubuta wani wani ya ci taliyarsa ta ƙarshe, watakila irin wannan tsokana da kuke yake sa ake neman kafa wannan dokar?
Ma mafiya yawa waɗanda suke irin wannan rubuce-rubuce ba su san ciwon kansu ba, kawai zaka ga mutum ya zo ya sa ɗan wake da kofin ruwa a gefe ya ɗau hoto ya saka a duniya cewa gashi ya ci abinci, wannan kana ganin sa ka san akwai ƙaranci a cikin lamarin. Haka zalika cin mutuncin wani ko ka ɗauko hoton wani sanata ya zo bai iya sa riga ba, ko wani kamera ta karkata rigan ka zo kana yadawa ka ce wani bai iya sa riga ba, kaga duka wannan harka ce ta cin mutunci. To babu shakka in za a samu harkan da za a yi control wannan a samu a magance irin wannan abubuwa, muna goyon baya. Duk da ita hukumar Facebook ta yi alƙawarin cewa za ta hana sanya hotuna na batsa da wasu abubuwa, in ma ka duba za a irin abin da yake tafiya a Facebook za ka irin hotunan da ake nuna tsirara-tsiraran nan kusa yanzu babu su. To duka suna ɗaukar matakai na irin waɗannan, ko kuma kai akwai inda za ka shiga a cikin harkokin rubuce-rubucenka, misali ka sa banza to sai kai blocking, to koda za a zo a yi zagi a ce banza ko nabu, daga wannan kalma ta fito a irin wannan pagin naka za su yi blocking wannan. To su hukumar Facebook suna iya kokarin su, mu ma kuma sai mu yi iya kokarin mu wurin wayar da kan mutane cin mutunci da nuna abin da bai dace ba, duk duniya ke gani. In ka dauki harkar radio ko TV iya garin ku ne ko iya jihar ku ake ji, amma shi Facebook ko Twitter ko social media duk duniya ake gani. To dole mutum ya yi kokari ya iya samu a kansa mutunci ta wannan hanya.
Tabbas akwai bambanci tsakanin yadda ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gidan Najeriya da kuma na kasashen waje, musamman ma na kasashen Turai din nan. Salim, kai da ka je gidan radio da talabijin na Jigawa, in ka kwatanta yanayin aikin su da irin waɗancan kafafen, me zaka ce?
Wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki. A munan ƙasa Najeriya ko in ce ƙasashen baƙar fata wato Afirka, ana samun matsala ta kayan aiki, ko kuma akwai kayan aikin yanda za a sarrafa su ne ba za a iya ba. Idan kai consider da su kun kai la'akari da su ƙasar Turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa, sun fi ƙwarewa sun fi samun iya aikin akan mu baƙaƙen fata da muke ɗauko waɗannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su.
Salim, ina magana ne misali kamar yadda zaiwu kaga akwai bambanci tsakanin kafar yada labarai ta gwamnati da kuma komai zaman kanta ko kuma irin kafafe na kasashe waɗanda demokuraɗiyya ta riga ta zama wando da riga a wajensu.
Wato ita kafafen yada labarai na gwamnati ana keɓance su ne akan iya wasu labarai da za su iya saba, ba sa sa labaran da za su shafi gwamnati kai tsaye, ko da ma ba za su shafi gwamnatin ba dai akwai wani tangarda a ciki ba a barin su, ko kuma ana sa doka a kansu. Idan kai la'akari da kuma sauran gidajen yada labarai ko kuma gidajen sadarwa na zamani, zaka ga cewa su suna da yancin gudanar da labarin su kai tsaye sakamakon ba gwamnati ce take lura da su ba ko take daukan nauyin su.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako zai dasa aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin, wakilin muryar Amurka a Abuja wato Nasiru Adamu Alhikaya, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. What does the man say?
ka tsoro na ajele kababu an jaridu maza mata kunaji wa tsoro da kujiba kuwa da labarin su.